بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren 25 ga watan Rabi'ul Tsani shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 9 ga watan November shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 43 cikin jerin darussa daga littafin Ma'alimus Sunna An-Nabawiyya wanda Sheikh Saleh Ibn Ahmad Ash-Shami ya tattara wato zubda ta hadisai daga cikin littafai guda 14 cikin kutubu usulus sunna Allah ubangije ya saka mishi alkhair wannan karatu muna mushtaki da taqribus sunna baina yadayil umma wato kusanto da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin al'ummarsa idan ba manta ba muna ta ci gaba da jin maganganu da suka shafi kitabul imani bil yawmil akhir wato littafin da ke kawo mana hadisai waɗanda suke da alaka da imanin mu da lahira wallahi yana mana magana akan sifatul jannati wa bayanu ahliha sifa aljanna da bayanin mutane waɗanda za su shiga aljanna Allah ka sa mu na cikin su zamu tashi a lambar babi na 16 a inda mallaye yace babu dawamu ni'ami dawamu na'imi ahlil janna babin da ke bayani akan cewa ni'ima aljanna matabbaciya ce wadanda duk Allah ya yi musu falala Allah ka samu na cikin su da mu da iyayenmu da malaman mu Allah idan yayi maka ni'ima ya saka aljanna to shikenan ka shige har abada ni'ima ce madawamiya malan yace annabi sa'id al-khudri radiyallahu anhu wa abi hurairata radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ولا ننسى بيو دابيو أبو سعيد الخدري دا أبو هريرة رضي الله عنهما سكتشي دا منزل الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وانا حديث مسلم ليروي تويش النبي يتشي صلى الله عليه وسلم يتشي ينادي مناد رانا الكيامة ونمي شيلا زي شيلا إن لكم أن تصحوا fala tasqamu za a shigo cikin aljanna ay wannan shila a sanar da yan aljanna cewa ya ku yan aljanna inna lakum lallai kuna da wata falala a cikin aljanna an tasihu za ku zauna da lafiya ku fala tasqamu da dai ba za ku yi rashin lafiya ba abadan tutur wa inna lakum an tahyau fala tamutu abada hakanan Allah zai raya ku ba za ku mutu ba har abada wa inna lakum an tashibbu fala taharam kuma za ku zauna a matsayin ku na matasa ba za ku tsufa ba abadan har abada wa inna lakum an tan'amu fala ta'asabu fala tab'asu abadan hakanan kuma za ku shiga cikin ni'ima ba za ku shiga cikin wani talauci ko damuwa ko wani tashin hankali ko tajarabawa ba har abada فذلك قوله عز وجل wannan shine ma'anar fadin Allah da yace wanudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun shine fasara wannan aya cewa wanudu kuma aka kiraye su an tilkumul jannatu uristumuha aka ce wacan nan aljanna an gadar muku da ita bima kuntum ta'maluna sakamakon abinda kuka aikata na ayyukan alkhairi wanda Allah ya karba yi muku falala ya gafarta muku zurbanku ya sanya ku aljanna Allah ka samu ciki to wannan hadisi game da malai ambata yana bayani akan cewa ni'imar aljanna madawamiya ce ba irin ni'imar duniya wanda take karewa ba babu aqwamun afidatuhum mithlu afidatut tayr babun da ke bayani akan wasu mutane cikin yan aljanna wanda afidatuhum zakatansu mithlu afidatut tayr kaman zakatan tsuntsaye wannan hadisi shi ma da malam zai kawo yana cikin sayyid muslim malam yace an abi hurairata عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير wasu mutane za su shiga aljanna zakatansu kaman zakatan tsuntsaye to me ma'anar wannan kwatance wasu malamai suka ce wato mithluha fi riqqatiha wa dha'fiha kaman kaman zuciyar tsuntsu wajen laushin zuciyar tsuntsu da raunin sa wasu kuma suka ce a fil khawfi wal haibati a wajen tsoro da kwarjini wato kaman ka annahu arada bidhalika aka ce kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin annahum qaumun ghalaba al-khawfu alaihim wasu mutane ne wanda tsoro ya rinjaye su a duniya ai kaga din da kaga tsuntsu to wata matsoraciyar dabba ce da ya ji motsi zai matsa daga wajen to mutane da za su shiga aljanna akwai wasu masu irin wannan tsoron tsoro wajen zuwa ma inda ake aikata zanibi ba sa iya zuwa tsoro na da zaran sun ji wata barna ko wani laifi sai zuciyarsu ta raurawa da haka ba za ma su samu damar ƙarfin halin su yi wata jarunta ta aikata laifi ba ina fata mun gane wannan wasu kuma su ce kace a riqqa irin yadda suke da tausayi da kula da ƴan uwansu da shiga cikin jama'a da taimakon juna kamar da al'umma tsuntsaye su wasu kuma suka ce a ana nufin wato irin yadda suka rayu a duniya ba tare da sun yi kokarin tara wani abin duniya ba dan tsuntsu wata dabba ce wata halitta ce wanda bata taba damuwa da ta tara abin duniya ba abin da ya damu tsuntsu kawai yayi dan ɗakin sa na ciyayi dan me yake ce mishi ush sheka dan daki ne wanda iska ma na iya baza shi ruwa na iya jika shi ba wani ba wani gida ne na azo a gani ba sannan babu abin da ya damu da shi illa kullun ya fita ya nema daga arzikin Allah in ya koshi kawai shikenan to waɗannan mutane za su zama da irin wannan siffa fa inna salafa sai ibnu abin nan mai ikmalul mu'allim da yake wannan magana yake cewa fa inna min as-salafi man amatahumul khawfu aw sara'ahum kuma a cikin mutanen farko an samu waɗanda tsoro ma ya kashe su wani ya ji tsoro kawai sai ya haɗi zuciya ya mutu wani ya ji tsoro sai ya suma in an karanta wata aya ko ya ji labarin wata azaba ko aka tuna mishi wani hali daga cikin halayen alkiyama sai zuciyar shi ta raurawa sai ya faɗi ya suma ko ya firgita ko ma har ya rasa rayuwarsa yace to irin su ake misali anan cewa za su shiga aljanna zukatansu kaman zakatan tsuntsaye wasu kuma malamai suka ce a'a abinda yake nufi wato far zuciyarsu ba su da hasada ba su da mugunta ba su da ƙeta ba su da ƙyashi kamar yadda tsuntsu yake babul kharijuna minan nari bishafa'a babun malai ci ga wani babi al kharijuna minan nari bishafa'a bayanin waɗanda za su fita daga wuta ta hanyar ceto عن عمران ابن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga Imran dan Hussein Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yace daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama annabi yace yakhruju qaumun minan nari bi shafa'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallama fayadkhuluna aljannata yusammuna aljahannamiyyin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu mutane za su fito daga wuta za a fidda su daga wuta ta hanyar ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zamu zo mu ji hadisi da su karin bayani akan wannan dunkulallen hadisi Nabi ya ce fayadkhulul janna in aka fidda su daga wuta sai su shiga aljanna yusammuna aljahannamiyyin ana ce musu ƴan jahannama wato wanda suka fito daga jahannama wannan hadisi bukhari ya kade ta da riwayato shi babun ikhrajul muwahhidina minan nari su wane ne waɗanda za a fito da su daga wuta din nan to daga cikin su akwai al muwahhidun mutane waɗanda suke da tauhidi wato tauhidin su zai tseratar da su duk da ayyukan su na laifi sun ja musu an yi musu azaba a wuta na wani sashe na zamani malam yace an abi sa'idin al-khudri riwayar bukhari da muslim daga sahabi abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama qala yace maikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace idza dakhala ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari an-nara idan yan wuta yan aljanna suka shiga mu shiga aljanna Allah ka sanya mu a cikin su wa ahlun nari an-nara yan wuta suka ga mu shiga wuta Allah ka tsirtar da mu daga wuta yaqulullah sai Allah ya ce man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min imanin fa akhriju sai Allah ya bada umarni ga annabawa wani lokaci kuma ga mala'iku da salihan bayi akwai waɗanda za a babbasu daman maki a cikin ire-iren waɗannan mutane Allah ya yi magana da su wani ya tabbatar da magana Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce ku shiga cikin wuta ku duba duk wanda yake da wani wato daidai da ƙwayar zarra bantaran ƙwayen zarra na imani fa akhriju a fidda su fa yakhrujuna sai a fidda su qadim tuhishu sun riga sun kone sun ragargaje wuta ta riga ta gama babbaka su wa adu humaman sun babbake har sun zama gawai fayulqauna fi naharil hayati sai a je a watsa su a wani kogi ana ce mishi naharul hayat ruwan rayuwa fayambutuna kama tambutul hibbatu fi hamilis sayli nan da nan sai jikin su ya gyaru ya ƙara tsuruwa namun jikin su da fata su ta gyaru simul kamar yadda ƙwayar hatsi take tsuro a cikin yashi wanda ruwan sama ya taho da shi au qala hamiyati sayli ko kuma yace a cikin tarkacen da ruwa ya taho da shi wa qala annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi yace alam taru annaha takhruju safra'a multawiya baku ga tana fitar da wani tsiro wanda yake fatsifatsi mai haske da walqiya da sheki ba kamar da Allah yake cewa baqaratun safra faqi'un launuha qala innahu baqaratun innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha abinda kwatantan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi idan ruwa ya taho da yashi ruwan sama ya taho da yashi ya tafi ya bar yashin idan aka samu ƙwaye gero ko dawa ko makamantan su a cikin wannan yashi gari na wayewa sai kaga ta fitar da tsiro wani kyakkyawan tsiro dan karami ne laushi jikin shi fatsifatsi mai ban sha'awa to da shi annabi yake kwatanci sallallahu alaihi wasallam irin wannan dan ƙwaye hatsin wanda lokaci guda zai fitar da tsiro a cikin yashi to haka lokaci guda jikin su zai tsira kuma ya tsirar da fata mai kyau mai ban sha'awa kamar yadda wannan ƙwayar hatsi take tsira a jikin yashi wanda ruwa ya taho da shi wa anhu har ila yau daga Abu Sa'id al-Khudri qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace idza khalasal mu'minuna minan nari yawmal qiyamati wa amin idan mu'minai suka shiga aljanna suka tsira daga wuta Allah ka sanya mu cikin su wa aminu kuma suka amuntu fama mujadalatu ahadikum li sahibihi fil haqqi yakun lahu fid dunya bi ashaddi mujadalatan lahu min al mu'minina li rabbi yace to irin jayayya da dayan ku yake yi da dan uwan shi a nan duniya akan wani haƙƙin sa da dan uwan sa ya rike kana da wani haƙƙi na kudi ko bashi ko kudinka na gado ko ajiya ko kudin hayar gidanka da bibiya ba ko kudin wani kwadago da kai masa duk wani haƙi ne da ka san naka ne wace irin dagewa kake yi wajen jayayya da ƙarfin zuciyarka da ganin cewa wannan jayayya kana yin ta da gaskiyarka ne zaka dage wajen ganin cewa kai dai a baka haƙinka kawai to wannan jayayya da kake yi bata kai girman jayayyar da mu'minai za su yi da Allah ubangiji wa ranar kiyama fi ikhwanihim alladhina udkhilu an-nara game da ƴan uwan su mu'minai waɗanda aka shigar wuta wato mu'minai za su zo su yi tawa Allah magiya suna neman Allah ya ba su dama su ceci ƴan uwan su waɗanda suka shiga wuta sakamakon wasu bangare na zunubai kuma za su nace fiye da nacewar mutumin da anan duniya yake bin wani haƙƙi na shi yake nacewa Allah ya sa mun gane kwatancan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaquluna za su dinga cewa rabbana ya ubangijinmu ikhwanuna ƴan uwanmu ne ka cece su ya Allah ka ba mu dama mu cece su kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana ƴan uwanmu ne tare muke sallah masallaci ɗaya da su khams salawat tare ake da su sallar juma'a tare muke da su sallar idi tare muke yi da su wa yasumuna ma'ana duk abin da ake na azumi a dau azumi a sharuwa ayi ashan ayi tahajjudi a je tafsiri wallahi ya Allah duk tare ake da su fa adkhaltahumun nara amma kuma Allah ka shigar da su wuta wannan yana nuni zuwa ga cewa ashe akwai mu'minai masu sallah da azumi tare da ƴan uwansu mu'minai amma waɗanda suke yin zunubai kuma zunuban za su kai su wuta amma ba su dawoma ba idan aka yi tawa Allah wannan magiya mu'minai suka yi ta neman alfarma a wurin Allah suna maimaita mishi wannan kalma qala annabi yace fa yaqul sai Allah yace idhabu fa akhrijuhum fa akhriju man araftu shikenan ku tafi ku je ku ciro duk wanda kuka sani baga in kana da ka dace kana yin sallah an ana ganin ka a masallaci wa'azin da mallam honorable yake da azan nan ko ba a ganin ka a masallaci to kaga baka cikin waɗannan mu'minan wato koda wani kana wata ka tobara kai kokari ka dinga sallar jami'i a dinga ganin ka musulmai su san masallacin da kake sallah ko dan nan duniya in an zo za ka yi aure ko za a sa ka takarar kansila ko za a baka wata harka ai cigiya a ce ina ne kake sallah duk masallatan anguwa a rasa inda kake sallah da limamai da mamu da jinjama anguwar su ce to mu dai ba mu ganin ka masallaci a tambaya ana masallacin ba a ganin ka a tambaya a wancan masallacin ba a ganin ka ina kake sallar juma'a a tambaya masallacin dake anguwa ba a san inda kake sallar juma'a ba ba san inda kake salawatul khams ba to kaga ba wanda zai bada shaida akan kana yin sallah ran da ka mutu ba wanda zai bada shaida akan cewa kana yin sallah sai dai ai ta rufa rufa a ce to Allah dai ya ji karrai to wannan na duniya ma kenan idan aka je alkiyama mu'minai ƴan uwanka idan ma Allah ya jarabce ka da cewa ya azabtar da kai saboda wani laifinka mu'minai ƴan uwanka za su je su tawa Allah magiya suna neman alfarma kuma ƙarshe Allah ubangiji zai bada wannan alfarman amma sharadin shine ku shiga cikin wuta ku fito da wanda kuka sani ya zai san ka shine idan kana yin sallah fa ya'tunahum fa ya'rifunahum bisuwarihim sai su shiga sai su gane ka da suwar anan kamar ka da aka sani an san ka a cikin waɗanda suke zuwa masallaci za a tunduba a ce okay wannan wane ne ko ai ko muna ganin shi a masallaci tashi tashi ka fito wannan fa wane ne har da kai kai ma shi ka samu matsala to fito dai Allah ya kyauta haka za a fito da mutane la ta'kulun naru suwarahu wuta ba ta cinye inda ake alulan ba ta cinye abinda za a gane ka da shi fa minhum man akhadhathu an-naru ila ansafi saqaihi a cikin su za a ga wani wanda wuta ta riga ta cinye shi zuwa rabin kaurin sa wa minhum man akhadhathu ila ka'baihi wani kuma ta cinye shi iya idan sawu fayukhrijunahum sai a fidda su fayaquluna su ce rabbana akhrajna man amartana ya Allah mun fitar da waɗanda kace mu fitar thumma yaqulu sannan sai Allah ya sake cewa akhriju man kana fi qabli fi qalbihi wazna dinarin min imani ku koma su yanzu sun fitar da wanda suke gani a masallaci wanda suke da yaqini wannan muna sallah da shi wannan muna azumi da shi tarake tahajjudi tarake ashan ko su za su sake fitowa sai su bar sauran wato sun yi azaba azaba sai Allah ya ce ku koma ya ku mu'minai ku je ku duba duk wanda a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon girman kwandala na imani wato yanzu an koma mataki na biyu kenan wanda yana da imani amma ta kadari ne kangarare ne baya zuwa masallaci ma wannan a karo na biyu sai a fitar da shi yace akhriju man kana fi qalbihi wazna dinarin min imani gwargwadon girman kwandala na imani thumma man kana fi qalbihi wazna nisfi dinari yace kai ku fitar da ma wanda kamar a balla kwandala gida biyu imanin shi ya kai girman haka hatta ya kulu har karshe Allah yace man kana fi qablihi qalbihi miskala dharratin ku je ku fitar da wanda a zuciyarsa akwai gurgurdan komayyar kwayar hatsi, gurgurdan komayyar kwayar hatsi ko fitar da shi. Qala Abu Sa'id al-Khudri yake cewa fa man lam yusaddiq bi hadha falyaqra hadhihi al-aya, wanda yake ganin bai yadda ba to ya karanta fadin Allah, inna Allah la yuzlimu mithqala dharratin, Allah baya cutar wani bawa ko da aikin da kai na alkhairi kamar kwayar komayya ne. Wa in taku hasanatan, idan ko wannan kwayar komayya ta zama ta alkhairi ce, yudha'ifa, to Allah ya ga dama ya ninninka maka ladanta. Wa yu'timin ladunhu ajran azima, sai ya bada gwaggwaban lada daga gare shi, wato ya ninninka maka fiye da aikin da kai ninkin ba ninki. Allah ka sa mu na cikin da za su dace. Qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa fa yaquluna, sai waɗanda fada suke ta magiya cewa a ba mu dama mu fitar, har sun gama fitar da iya wanda suke ganin su a ganin sa na dan adam, wane ya cancanta a mai rangwame, wane ya cancanta a mai alfarma, wane ya cancanta a fitar da shi, amma shi a wurin Allah har yanzu akwai ragowar rahmat da yake so yi, kamar yadda Allah yake cewa rahmati wasi'at kullu shay'in. Fayaquluna, sai su ce rabbana, ya ubangijinmu, kad akhrajna man amartana, mun fitar da duk wanda kace mu fitar, falam yabqa fin nari ahadun fihi khairun, ba wani mutumin da ke da ragowa alheri yanzu a wuta, an ga dama a rufe kofar kai mun fitar da wanda za mu fitar. Qala annabi ya ce thumma yaqulu Allah, sai Allah ya ce shafa'atil mala'ikatu, Allah ya ce mala'iku na ba su dama sun yi ceto, wa shafa'al anbiya'u, annabawa na ba su dama sun yi ceto, wa shafa'al mu'minuna, mu'minai na ba su dama sun yi ceto, wa baqiya arhamur rahimin, Allah ya ce saura ceto na ni da kaina Allah Ubangiji mafi rahaman masu rahama. Qala annabi ya ce fa yaqbidu qabdatan minan nari, sai Allah ya danka daga cikin wuta, au qala qabdatayni, ko kuma ya ce ya danka sau biyu, suwa zai danka, nasun lam ya'malu lillahi khairan qattu, sai Allah ya danko wasu mutane waɗanda da ɗai ba su taɓa aikin arziki ba kwata-kwata, sun dai yadda Allah ɗaya ne, sun kuma mutu da wannan aƙidar, amma wani aiki na alkhairi ba su taɓa yi ba. Wasu malamai suna ganin waɗannan mutanen ƙarshen duniya ne wanda za su rayu sanda ba a ma san me ya sallah ba, ba sa sallah, ba sa azumi, ba sa zakka, sai dai su dinga cewa mun ji labarin da can kakanninmu suna wata ibada, sunanta sallah, sunanta azumi, sunanta zakka, amma ba mu san ma ya ake yi ba. Wasu malamai suka ce waɗannan, wasu malamai kuma suka ce a musulmai ne waɗanda suka yi imani a ɓoye, suka rayu a wasu wurare ko ƙasashe ko wasu al'ummu inda ba za a taɓa barin kai aikin imani ba, kamar yadda musulmai suka rayu misali a Andalus lokacin da aka zo aka ragargaza daular musulmai, aka kore su daga Andalus, an yi wani abu da ake cewa mahakimu taftish, wato abin nan bincike na kwakwaf na gida da gida, aka ce ɗaya ga watan Ramadan za a fito da mutane a ce a gaban mutane dole sai kun sha ruwa, kowa yana kallo, za a je gidan mutum a yi bincike, in aka tarar da Qur'ani sai a kama shi a ɗaure shi a buhu kawai a wurga mutumin cikin ruwa da ran shi, in aka kama aka ce ci abinci da rana kaki sai a yanka ka. Har yanzu a China ana yin wannan, to za ka wasu sai su zaɓi su ɓoye imaninsu a zahiri su fito kamar kafirai, duk abin da kafirai suke yi a je coci da su a yi kalankuwa ɓarna da su, amma suna nan da imaninsu a zuciya, kamar wancan waƙala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu, wasu malamai suka ce irin waɗannan ne akwai su da yawa a duniya waɗanda sun samu saƙon musulunci, sun yi imani, amma ba su da ƙarfin da za su yi, suna cikin musad'afina, kamar da Ibn Abbas yake cewa ana wa ummi minal musad'afina, suna cikin waɗanda aka raunata ba za su iya ba, kuma ba su da yadda za su yi su hijira su koma inda musulunci yake da ƙarfi, har Allah ya ɗauki rayuwarsu a haka, ba ga Najashi ba shi ma ya musulunta amma bai taɓa yin sallah ba, bai taɓa yin komai ba, amma ya mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai sallah ya ce dan aljanna ne, ba ga ainihin wato warqatu dan Nawfal ba, annabi ya ji sahabbai suna zagin shi yake cewa la tasubbu waraka fa inni ra'aytu lahu baytan fil janna. To ire-iren waɗannan su ne waɗanda kwata-kwata a lissafin mala'iku da aka zo aka duba littafan su babu aikin lada, za ka kawai sunan su ɗan wuta a gurin lissafin mala'iku, da aka gama sa su a cikin wuta aka bi duk wancan matakan na ceto ba su shiga cikin ceto ba. Amma shi Allah a cikin rahamarsa da alƙawarinsa da falalarsa ya san a zukatansu akwai imani, sun yadda Allah ɗaya ne. To wannan yadda da suka yi da Allah ɗaya ne shi ne abin da zai cece su, ba zai faɗi ƙasa banza ba wannan imanin. Saboda haka bayan kowa cikin halittun Allah da annabawa da manzanni da salihai da waliyai da shahidai da sauran mutanen kirki da Allah ya ba su dama suka yi ceto, sun gama iya cetonsu har ma su zo su sanarwa da Allah cewa mu fa muna ganin waɗanda suka rage a wuta yanzu babu wanda yake da wani alheri. Saboda haka a rufe ƙofa kawai a ci gaba da babbaka su. Sai Allah ya ce a akwai saura, shine fa yakbidu qabdatan aw qabdataini. Sai Allah ya danka guda ko danka su biyu ya cire su wane nasu lam ya'malu lillahi khairan qattu. Wasu mutane waɗanda ba su taɓa aikata wani aikin alkhairi ba da ɗai, kad ihtaraqu, sai daga sun gama babbakewa, hatta saru humaman, har sun zama gawayi. Qala, annabi ya ce fayu'ta bihim, sai a zo da su ila ma'in yuqalu lahu ma'ul hayati, zuwa wani ruwa da ake ce mishi ruwan rayuwa. Fayusabbu alaihim, sai a fara tilala musu wannan ruwa. Fayambutuna kama tambutu lihibbatu fi hamilis sayl, nan da nan jikinsu ya sake tsira kamar yadda ƙwayar hatsi take tsirar da tsiro idan yashi na ruwa ya taho da ita. Fayakhrujuna min ajsadihim, nan da nan sai a ga jikinsu ya gyaru. Mithla lu'lu'i, yana walƙiya kamar lu'lu'u. Wa fi anaqihim al-khatam, amma a wuyansu akwai wani tambari, za a yi musu lamba, akwai stamp a wuyansu, akwai wani lamba an rubuta musu utaqa'ullahi, ƴantattun Allah. Yanzu sun samu wata daraja ta musamman cewa su Allah ne da kanshi ya ƴanta su. Ko mun gane, kaga yanzu ne suke cikin wani bala'i, amma Allah ya hawwala su zuwa wata falala cewa su ƴantattun Allah ne. Qala fa yuqalu lahum, sai a ce musu udkhulul jannata, ku tashi ku shiga aljanna. Fama tamannaitum, duk abin da zuciyarku ta raya muku na buri. Aura aitum, kai duk abin da kuka gani min shay'in ko menene fa huwa lakum, naku ne. Indi afdalu min dalika, kuma zan ma ƙara muku. Wato da sun shiga sai a ce musu duk abin da ka tuna a cikin ranka kana so, da duk abin da ka wuce ta kofar wani gida ko ka wuce ta wata anguwa ka ga yayi maka wani abin hawa ko wata mata ko wani gida ko wani swimming pool ko wani garden ko wata duk abin da ka ga yayi maka, Allah ya ce to na baku kuma zan ma ƙara muku. Qala, sai su ce fa yaquluna rabbana, ya Allah ubangijinmu, kuma afdala min zalika, yo me kuma za a ƙara mana fiye da wannan. Qala, nabi ya ce fa yaqulu, sai Allah ya ce ridai alaikum, zan ƙara muku da yaddata. Fala asqatu alaikum abada, har abada ba zan yi fushi da ku ba. Allahu akbar, kaga su sahabbai tun anan duniya Allah ya ce musu radiyallahu anhum wa radu anhu, su tun anan Allah ya musu announcement cewa ya yarda da su. Waɗannan kuwa to sai an yi daga daga, Allah ka tsare mu daga wannan daga. Wannan hadisi yana tabbatar da ceto, yana tabbatar da cewa akwai muminai da za su shiga wuta, za a cece su. Annabawa za su yi ceto, salihan bayi, waliyai da ainihin manzanni da mala'iku, sannan Allah da kansa zai yi ceto. Hadisi yana tabbatar da magana Allah, yana tabbatar da falalar wasu mutane na musamman waɗanda ake kira da suna utaqa'ullahi, sannan yana tabbatar da samuwar wancan ruwa da ake ce mishi ma'ul hayati, da kuma cewa akwai wanda su shiga aljanna bayan sun shiga wuta, an fidda su, an sa su a wannan ruwan, an wanke su, amma su ma za su samu falalar yadda Allah kamar sauran 'yan aljanna. Babun akhiru man yadkhulu aljanna, malai ya ce ga wani babi bayani game da ƙarshen mutane, wane ne last person da zai shiga aljanna. wannan hadisi da malam zai kawo mana malai tana mun karanta shi a baya gashi kuma za a sake maimaita shi hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito ana Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha lalle ni na san wane ne dan aldan wuta na karshe da zai fito wa akhir ahli al-jannati dukhulan kuma shine karshen yan aljanna zai shiga aljanna annabi yace rajulun wani mutum ne yakhruju minan nari habwan wajen fita daga wutan ma saboda tsananin bala'i da rarrafe zai karu so waje bai da karfi ko dabara da zai fito da kafar shi da rarrafe zai fito saboda bala'in da yake ciki fa yaqulu Allah sai Allah yace masa idhab fadkhul aljanna ta shiga je ka shiga aljanna fa yatiha sai yazo aljanna fayukhayyalu ilayhi annaha mal'a in yazo ya duba ya duba ya duba sai yaga cewa kai aljanna ta riga ta cika ba masaka tsinki babu inda zai iya shiga fayarju sai ya koma fayaqulu ya rab ya koma yace ya Allah wajadtuha mal'a na je aljanna na yawata ba masaka tsinki babu inda zan rabi fayaqulu sai Allah ya sake ce mishi idhab fadkhul janna kaga ka dai koma ka shiga aljanna fayukhayyalu ilayhi fayatiha sai yazo fayukhayyalu ilayhi annaha mal'a sai ga ashe a cike take fayarju sai ya koma fayaqulu yace ya rab ya ubangiji wajadtuha mal'a na samu aljannan nan fa a cike fayaqulu sai Allah ya ce mishi a karo na uku idhab fadkhul aljanna kai ka tafi ka je ka shiga aljanna fa inna laka mithla ad-dunya wa asharata amsalaha za a kara maka kwatankwacin girman duniyan nan duk wani abin ni'ima da kake so a duniya za a baka kwatankwacin yawan duniya kuma an ninka maka so goma aw inna laka mithla asharati amsali ad-dunya ko kuma a ce mishi kana da kwatankwacin goma ninkin duniya kaga wannan lafazin sha daya kenan duniya da ninkin ta so goma wannan kuma ninki goma kawai fa yaqulu sai ya ce atasakharu minni aw tadhaku minni yace ya Allah ku dai zolaya ta ake ya Allah ku dai ba'a ake muni ku dai wasa ake muni ni da naje naga babu wuri a ce za a ninka mini goman duniya ko kana yi min ne Allah ba'a dan amin dariya wa antal maliku kuma kai ne Allah ubangiji malaman da suka sharhi wannan hadisin kamar irin su al-Maziri irin su al-Qurtubi Abu al-Abbas irin su al-Qadi Iyad da ire-iren su da Ibn al-Athir a cikin littafin littafin shi na Garibul Hadis an-Nihaya dukkanin su yi kokarin su yi tawilin wannan wurin cewa bai dace a ce Allah a danganta mishi istihza'i ko a danganta mishi dariya ko yi ma wani bawa ba'a ba da sauran dai irin abin da ta'wilat na asha'ira amma kana so kaga fassara kyakkyawa to ka koma littafin al-Ghunayman al-Allama al-Ghunayman ya da littafi mujalladi biyu wanda ya sharhin hadisan aqida na kitabu tauhid na cikin sahih al-Bukhari to anan shine yake cewa da yake sharhin wannan hadisin malam Gulma yake cewa fihi isbatu dhahiki lillahi ta'ala wannan hadisi na tabbatar da cewa Allah yana da siffar dariya wa annahu yaskharu min ba'di khalqihi kuma Allah zai yi izgili yayi istihza'i ga wasu cikin halittunsa yace mithlu hadhihi al-af'al ire-iren waɗannan ayyuka as-sadira 'anillahi ta'ala waɗanda aka ce Allah zai aikata su yajibu an tusbata lahu ala ma yaliqu bi'azamati abin da ya wajaba shine ka tabbatar da su a bisa abin da ya dace da daraja Allah da girmansa wa wiska ma ja'a fil hadith kamar yadda hadisin ya faɗa kar ka rage kar ka ƙara fala yajuzu ta'wiluha bi halasta kamar dai ma'anan wala ta'qiluha ko kai watsi da ita bal nu'minu biha ala ma ja'at zani imani da shi ne kamar yadda yazo kama akhbara bidhalika annabiyyu sallallahu alaihi wasallam kamar da annabi ya bada labari annabi ya fi musanna da daraja Allah ya fi musanna abin da ya dace da Allah tunda ya faɗa to abin da ya faɗa mu bashi yadda ya faɗa kar mu sanya hankulan mu ko mu kokarin mu fassara shi da abin da yake faruwa tsakanin mu da mu ijunan mu na mutane ina fata mun gane wannan yace wa kana yuqalu kuma ana okay falaqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dahika. Abu Sa'id Abu Ibn Mas'ud yake cewa naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta dariya hatta badat nawajizu, har sai da aka ga fiƙoƙin sa, wato yayi dariya sosai kenan. Wa kana yuqalu, kuma ana cewa zalika adna ahlil jannati manzilatan, wannan shine mafi karancin wadata, shine shugaba na talakawan aljanna. Wannan magana ta ƙarshe maganar masu riwaya ce, ba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane. Da annabi ya riga ya faɗi waccan tashi tun a farko. Wannan hadisi mala ya kawo mana shi a takeice ne. Bai ambata mana abubuwan da suka faru na farko a cikin hadisin ba, cewa bayan fitowar wannan mutumi an bashi a kofar wuta yana jin zafin wuta, ya roki Allah madaukakin sarki, aka juya fuskar shi da sharadin ba zai ƙara roƙon wani abu ba, ya ƙara roƙa, aka matsar da shi tsakanin wuta da aljanna, yana hangi aljanna yana jiyo kanshinta, ya ƙara roƙa, aka sake matsar da shi kofa aljanna. Kowane roƙo zai yi, sai ya yi alƙawarin ba zai sake roƙon komai ba, daga baya kuma ya sake roƙa. Allah ya ce mishi, kai dan adam kana nan da yaudararka. To da ƙarshe shine zai ce a taimaka mai ya shiga ko ina ne dai ya samu ya rabe. To in ya shiga kuma shine zai yawo yawo ya ce bai ga wurin rabewa ba, ya sake dawowa har kafa uku din nan. Sannan wannan abin ya faru na ƙarshe, Allah ya bashi wannan falala, Allah ya tsare mu. Wannan shine bayani game da mutum na ƙarshe da zai shiga aljanna. Akwai wani hadisi gashi mallam ya kawo shi wanda yake kama da irin wannan. Mallam yace an Anas ibn Malik, wannan riwaya Muslim ce, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju minan nari arba'atun fayu'raduna ala Allah. Wasu mutane guda hudu za su fito daga wuta sai a gabatar da su a gaban Allah. Fayaltafitu ahaduhum fayaqulu, sai ɗayan su ya juyo ya ce, ay rab, ya Allah, id akhrajtani minha fala tu'idni fiha, ya Allah ina roƙonka tunda ka riga ka fitar da ni daga wuta, ya Allah kar ka maida ni cikin ta. Fayujibuhu Allahu fayunjihi Allahu, a wannan riwaya fayunjihi Allahu minha, sai Allah Ubangiji ya tseratar da shi daga wuta. Allah ka tseratar da mu daga wuta tun karan farko. Babun ridwanullahi ala ahli aljanna, babun da ke magana akan yardar Allah Ubangiji da zai yi wa ƴan aljanna. Allah ka samu ciki. Malai ya ƙara kawa daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri a cikin riwayar Bukhari da Muslim, an Abi Sa'id al-Khudri qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli aljanna, lalle Allah Ubangiji zai ce wa ƴan aljanna. Wannan bayan tabbatar da magana Allah, ya ahli aljanna, ya ku ƴan aljanna. Fa yaqulna, sai su ce, labbaika rabbana wa sa'adaik, ya Allah Ubangiji mun ansa maka, wasa adaika, mun shukiranka ya Allah. Fa yaqulu hal raditum, shin da abinda na baku kun yadda kun gamsu? Fa yaquluna, sai su ce, wa malana la narda, ya Allah mu waɗanne irin butuli ne in ba mu yadda da abinda kai mana ba? Wa qad ataitana ma lam tu'ti ahadan min khalqika, kai mana baiwa da falala da gafara, ka ba mu abinda baka taba ba wani cikin bayinka ba. Fa yaqulu, sai Allah ya ce, ana ataitukum afdala min dhalika, ana utikum afdala min dhalika, ku saurara, zan ba ku wani abu wanda ya fi haka. Qalu, suka ce, ya rab, ya Ubangiji, wa ayyu shay'in afdalu min dhalika, to menene kuwa wannan abin da zaka ba mu wanda ya fi wanda ka ba mu dinnan? Fa yaqulu, sai Allah ya ce, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada, zan zazzaga muku yaddata, yaddata ta tabbata a gare ku. Fala askhatu alaikum ba'dahu abada, daga wannan yaddata wanda na baku ba zan sake yin fushi da ku ba har abada. Wannan shine fasara fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jaza'an bima kanu ya'malu. Allah ya ce babu wani rai da ya san abinda Allah ya taskace ma ƴan aljanna na abinda zai sanyaya musu ido. To wannan ni'imar ta yadda Allah, ni'ima ce da tafi dukkanin ni'ima aljanna ni'ima. Daɗin da za su ji na samun yadda a wurin Allah, sai ya mantar da su ma da sauran ni'imomin. Allah ka samu na ciki. Babun ru'yatul mu'minina rabbahum subhanahu fil akhirah, wannan babi shi kuma yana bayani akan ganin da ƴan aljanna za su yi wa Allah ubangijin su ranar alkiyama, Allah ka sa mu ciki. Malam yace an Suhaib, wannan riwaya Imam Muslim ce daga Suhaib, wato Suhaib ibn Sinan ibn Malik An-Namari, wanda yake ce ma Suhaibu Ar-Rumi, duk da yake ba Barume bane, Ar-Rumi kamar ka ce Bature. Ya shahara mutane suna yawan cewa Bature ne, har a kwatanta a ce a fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, a makatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai bakaken fata sune kamar su Bilal, akwai Larabawa sune kamar mafi yawa, sannan akwai wani daga Yahudawa kamar Abdullahi dan Salam, sai ga dan ce kuma akwai wani Bature ma shine sai a ce kamar Suhaib ibn Sinan. To gaskiya wannan wahami ne, saboda Ar-Rumi da aka ce masa shike sa hankalin mutane yana kaiwa zuwa ga haka, saboda kuma ka'ida ce ta dabi'ar dan adam, sanda aka ce wana wani Bakanu, za ka fara tunanin da gaske Bakanu ne, tayi ba Bakanu bane, wana wana a ce mai gyaran takalmi, za ka fara tunanin da gaske mai gyaran takalmin ne, ko wana wane mai kwano, sai kai sa hala yana sai da kwano ne, hala kuma baya sai da wana wane mai hula, za ka tuna hala yana harkar hula ne, tayi suna ne na gado ko wani lakabi ne ko wani abu makamanta, kai sai ake so idan ka ji nasaba ka bincika ya take don ka tabbatar da abin da ya faru. Shi abin da ya faru da wannan sahabi, yana yaro karami, Turawa mutanen Bizanta suka kama shi suka tafi da shi suka bautar da shi, yayi tsawon shekaru a cikin sa har ya girma, daga baya suka saida shi ga wani mutum Abdullahi ibn Judu'an wanda kawun Aisha ne, shi ya zo da shi Makka ya yanta shi ya mai da shi da, yana daga cikin al-Musarrafin. Isa sai yake ce mishi Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi, amma ba gurme bane, har ya kasance ma bakin shi ya zama irin yaran su, larabcin shi bai da kyau sosai, saboda ya riga ya taso a can. Shi sa wata rana Umar dan Khattab, kamar yadda Bagawi ya ruwaito a cikin ainihin wato Ma'rifatus Sahaba na Bagawi, yake cewa wata rana Umar dan Khattab dan Suhaib mutumin shi ne sosai, Umar ya ma ba da sunan shi ma shine wanda ya mutane limanci bayan rasuwar Umar, har aka zaba halifa, kuma shine ma limamin sallan gawa Umar. Umar yana ji da shi, amma sai Umar yake ce mishi ya Suhaib, fa inni la a'rifu fika aiban illa thalasa, ni ban san kana da wani aibi ba sai abu uku. Yace na daya, tantasibu arabiyan wa lahjatuka ajamiyya, kana cewa kai balarabe ne amma kuma harshen ka na ajamawa ne, ba kai larabci mai kyau ba. Sannan wa kunta tubazziru malak, ko baka da alkinta dukiya, kana albazaranci da kudi. Yace sannan kuma watakannaita bismi nabiyin, kuma ka sa kanka alkunya Abu Yahya, wanda kuma Umar yana ganin karhancin kai kanka alkunya da sunan annabi, kace sunanka Abu Musa ko Abu Isa ko Abu Ibrahim ko Abu Muhammad, Abu Sayyidina Umar yana ganin wannan makruhi ne, kaman ka karanta girman darajar sunan annabi. Sai ba Umar amsa yace, na farko dai da kaji na ce ni balarabe ne, da gaske ni balarabe ne, dan Larabawa ne iyayena, mutanen wani kauye da ake ce Manainawa a yankin Yaman. Yace sannan Turawa ne suka kama ni suka sace ni suka tafi da ni suka mai da ni bawa, na taso a garin su, na so ina magana da yaran su. Sannan dukiya kuma da kace na albazaranci, ban taba ce da dukiyata ta wani abu na haram ba, ina yawaita sadaka da zakka da kyauta ne, saboda abinda annabi ya faɗa min na hadisai na falala haka. Yace sannan kuma wannan alkunya da kake sukata akai, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya mun alkunya. A shahidi shine kaga shi da kanshi ya bada labarin cewa ga abin da ya faru da shi, har ya zama ana ce mishi Ar-Rumi, ya zama yaransa harshensa, kamar da ka san dai misali yanzu in ya mura bayan ya girma a kawo shi Kano ko Zaria ko Sokoto, yana Hausa amma kai ba Hausan Kano ko Zaria ko Sokoto, har yanzu kana cewa bai iya ba, saboda akwai gwaranci a ciki. To aka larabcin shi yake, yana yin larabci da asalin Larabawa, da suka zo kasar Larabawa suna ganin shi kamar bagwari. Allah ya gafarta mishi, Allah ya kara mishi rahama. In ba na manta ba, shika ta 38 ne bayan hijira, ya daga cikin sahabbai da suka guje wa fitina ta tsakanin Sayyidina Ali da Muawiya, farko-farkon ta ya rasu, kuma fara wannan fitina a shekara ta 36 ne. Allah ya kyauta. To da haka mu gyara magana mu da muke kiran shi da suna cewa da wajen sharhi da ake cewa Bature ne, bai tabbata ba. Malam yace an Suhaibin an Nabi sallallahu alaihi wasallam kala, Suhaib yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza dakhala ahlul jannati aljannata, idan yan aljanna suka gama shiga aljanna, yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, sai Allah ya ce turiduna shay'an azidukum, shin kuna son wani abu in ƙara muku, fayaquluna sai su ce alam tubayyid wujuhana, ya Allah bayan ka faranta mana fuskokinmu, alam tudkhilnal jannata, ya Allah bayan ka shigar da mu aljanna, watunajjinan nara, bayan ka tsiratar da mu daga wuta, ba ma neman wani abu fiye da wannan, me kuma burin mu a lahira. Qala annabi yace fayakshiful hijaba, sai Allah ya yaye shamakin da ke tsakanin shi da bayi, fama uutu shay'an ahabba ilaihim minan nadari ila rabbihim azza wa jalla, ba a ba su wani abu wanda ya burge su, wanda ainihin wato ya suka ji ni'imarsa kamar ganin Allah din ba, kamar da Allah ya ce wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira, wasu fuskoki a ranan suna kyalkyali suna cikin farin ciki da annashuwa, ila rabbiha nadira, suna masu kallon ubangijinsu. To wannan kallon zai zama wani abu ne mai dadi, dadin ma mai dadi ganin Allah ubangiji madaukakin sarki. Allah ka sa mana da su wanda zamu rabauta. Balai sake cewa babun darajatil janna, babun da ke magana akan cewa aljanna mataki mataki ne, duk da an shiga aljanna gabaki daya mu'minai, amma ni'imar da wani ke ciki ta fi ta wani, irin gidan da wani ke ciki ya fi na wani, irin karama da falalar da wani zai samu ta fi ta wani. An abi hurairah ta qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fil jannati mi'atu daraja ma baina kulli darajaini mi'atu am, a aljanna akwai hawa 100, kamar ka ce bene mai hawa 100, kuma tsakanin kowane hawa da ɗayan kaman tafiyar shekara 100 nisan da ke da gangansu. Kaga ai an ambaci cewa hadisai da muka ji a baya makaranta alqurani, za a ce mutum wanda yake da muraja'a da tilawa mai kyau a ce ya ayyuhal qari ikra, yace karanta alqurani yana karantawa litta na yin sama da shi, a ce fa inna maqamaka inda akhiri ayatin tatluha, inda zaka tsaya shine aya ta ƙarshe da ka iya karantawa. To wannan falalar makaranta kenan. Akwai falalar mutane waɗanda ba sa hayaniya, akwai falalar masu sadaka, akwai falalar masu azumi, akwai falalar masu biyayyar iyaye, akwai falalar shahidai, kowa da irin falalarsa, gwargwadon aikinsa, gwargwadon yadda ya nace wajen neman abin da ke wurin Allah. Kamar da muka ambata ranan ala inna silatallahi ghaliya, kayan Allah yana da daraja yana da tsada, sai a dage. Malam ya saki cewa wannan riwaya da muka karanta tana cikin littafin Sunan ko kuma a Jami'ut Tirmidhi. Wa an Ubadah ibn Samiti anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, manzon Allah yace fil jannati mi'atu daraja, aljanna akwai matakai guda 100, ma baina kulli darajataini kama baina sama'i wal ard, tsakanin kowane mataki kaman nisan sammai da ƙasa, wal firdausu a'laha darajatan, aljannar firdausi ita ce mafi girma, domin ita ce take ainihin wato kai tsaye ƙasan al'arshin Allah. Sannan wa minha tafajjaru anharul jannati al-arba'atu, waɗannan fiha anharun min ma'in, fiha anharun min asalin, fiha anharun min khamrin, fiha anharun min labanin, waɗannan koguna guda 4 da na ruwa da na zuma da na madara da na ainihin wato giya, a ƙoramin aljanna daga nan ne source ɗin da suke zubowa zuwa ga sauran aljannun aljannatakun. Wa min fawqiha yakunu al-arsh, as-saman aljanna firdausi nan ne al-arshin Allah. Fa idza sa'altumullaha fasaluhu al-firdausa, idan za ku roƙi aljanna ku roƙi Allah ya ba ku aljanna mafi ɗaukaka, ita ce aljanna firdausi, ya Allah ka bamu. Wannan hadisi shi malamin Imam At-Tirmidhi ya rawaito shi, hadisi ne sahihi. Babun ma ja'a fil jannati wa ahliha, babun da yake bayani akan halin ya aljanna da mutanen cikin ta. An Sa'ad ibn Abi Waqqas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, manzo Allah yace law anna ma yaqillu dhufrun mimma fil jannati bada, da a ce abinda zai iya daukan gurgudan farci yaqillu, kamar yadda Allah yace hatta idza aqallat sahaban thiqalan, abinda zai daukan gurgudan inda za iya aje farci na aljanna a ce daidai size din farci na space din cikin aljanna da zai bayyana a duniya la tazakhrafat lahu ma baina hawafiq as-samawati wal ard da iya wannan ya isa yayi kulliyantar da duka duniya iya abinda kake iya gani na sama da ƙasa walau anna rajulan min ahli jannati ittala'a da mutun daya cikin aljanna zai fito duniya a ganshi fabada asawiruhu sai munduwa hannunsa su fito kaza aljanna ana sa musu ya halauna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a anan duniya haramun ne namiji ya dinga sa warwaro don shigan mata ne amma a lahira maza za su saka warwaro da munduwa da sauran kwalliya na zinariya da lu'lu'u to da dan aljanna daya zai loko duniya a ga kyan wannan abin hannun nashi na tsamasa dau ash-shamsi da sai ya bushar da hasken rana kama ta tsamisu shamsu dau an-nujumi kamar inda rana take kawar da hasken taurari kasan tauraro yana wasa da hasken sa ne da daddare amma rana na fitowa ba a ganin shi ka annaka shamsun wan nujumu kawakibu idza tala'at lam yubdi minhunna kawkab idan rana ta fito ba a ganin tauraro to kamar yadda rana take wannan kasaita ma taurari to haka hasken abin hannun dan aljanna da zaka kaddare lokacin duniya haka zai disar da hasken rana a neme shi a rasa wannan hadisi shi ma Tirmidhi ne ya rawaito shi wa an sahal ibnu sa'd qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace mawdi'u sautin fil jannati khairun min ad-dunya wa ma fiha inda za aje saut bulala inda za aje sanda ta duka a du'a aljanna to yafi duk duniyan nan da abin da ke cikin ta alkhairi aina ake aje bulala ko sanda galibi a bayan kaure ko a wani waje da ba a damu ba bata kare wani waje ba ba za ta sa a ce wurin ya cika ba masa ka tsinke ba da ita da babu ita duk daya to irin dan wannan wurin da za ta iya occupying sanda ko bulalar duka dan wurin za ta iya occupying na aljanna yafi duk abin da kake gani a duniyar nan duk wannan abin da kake gani a duniya na gine-gine da abubuwan kayatarwa da kayan alatu da sharholiya da morewa da ci gaban duniya duka bai kai darajar inda za a aje sanda a lahira ba cikin aljanna wannan hadisi shi kuma ibnu majah rawaito shi hadisi ne tabbatacce wa an anas ibn malik qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace yub'athu ahlul jannati ala surati adam yan aljanna za a canza musu halittar su su zama kamar irin kamanni da girman kakanmu babanmu Adamu alaihi salam fi miladi 33 sana kowane mutum zai zama kamar dan shekara 33 wato ganiyar samartaka da jin karfin jiki da jin karfin samartaka jurdan murdan mukahhalina nabi sallallahu alaihi wasallam yace haka zaka gansu garba garba babu ko gemu bai ma fara tsurowa ba mukahhalina da idan su radasta kwalli thumma yuzhabu bihim ila shajaratin fil janna sai a tafi da su gaban wata bishiya aljanna fayuktabuna fiha sai a je a rubuta sunayensu a wajen cewa la tabla thiyabuhum wa la tafna shababuhum a ce tufanku da ke jikinku ba zai tsufa ba sai dan kaga dama kai ka canza hakanan wannan kuruciyar ba za ta wuce ku zama tsofaffi ba wannan za a yi musu kamar da makaranta wannan hadisi a baya za a ba su wannan lafiyayyen jikin da lafiyayyen halitta da kwadayin abinci wanda mutum zai iya cin abincin mutum 100 da kwadayin abin sha wanda mutum zai iya shan abin shan mutum 100 ya tashi lafiya lau da kwadayin zakkewa mace wanda mutum 100 zai ji yana da karfin namiji mutum 100 da haka sai ya shagalin shi iya san ran shi ya ci ya sha ya duk abin da yake so kuma kullun yana nan babu tsufa babu rashin lafiya babu datti ba mura ba masassara ba ciwon koda babu ulcer babu duk wani ciwo da ka sani da karami da babba babu kansa, babu typhoid, duk waɗannan bala'o'i da suke da mutane babu su. Baba ce ka ci abinci yayi maka yawa, kai gudawa ko kai teba ko ka rasa yadda zaka yi maka kabe kabe ya tayi maka da ulcer, duk babu wannan. Na fata mun gane. Shagali ne kawai, amma fa kamar da muke ta faɗa muna maimaitawa, shagalin nan ba zai samu ba sai fa an tashi an yi aiki tukuru an nema. Ubangiji Allah ya sa mu dage mu samu, Allah kuma ya mana falala, ya gafarta mana zunubanmu, ya sanya mu cikin bayinsa waɗanda zai ainihin gafarta musu, ya sa su cikin wannan ni'imomi, da mu da iyayenmu da malamanmu da sauran al'umma musulmai mazanmu da matanmu. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.